Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu a shirin mu na safi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya.
Senator Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin Amurka. Amurka da kawayenta suna tsammanin irin farmakin da mayakan ISIS suka kaddamar jiya Talata a arewacin Iraki. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai zauna domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a Siriya bayan da aka kwashe mako guda da barkewar sabbin tarzoma a kasar.
Shugaban kasar Kamaru ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Najeriya, inda kakakin shugaban Najeriya ya yi karin haske kamar haka.
Shugaban Muhammadu Buhari ya je kamar shi kansa yana son ya samu haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan mutuna da ta taso ta Boko Haram.
Ministocin harkokin wajen ƙasashen Faransa da Jamus da Niger sun gana da juna domin daɗa magance matsaloli da dama ciki har da tsaro.
Yaƙi da ƴan ta'adda bai ƙare ba, kun san Boko Haram ba ta da ƙarfi yanzu amma ba ta mutu ba, kenan ya kamata mu tsaya bisa ƙahon.
Akwai kuma shirinmu na demokuraɗiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Senator Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin na Amurka bayan da tajirin nan Donald Trump ya masa mummunar kaya zaɓen fidda gwani da aka yi jihar Indiana jiya Talata. Cruz ya gaya magoya bayansa a birnin Indianapolis cewa babu damar ya ci gaba domin masu zaɓe sun gwammace wani. Trump ya samu gagaruman nasara a zaɓen na jihar Indiana, Senator Cruz ne ya zo na biyu, sannan gwamnan jihar Ohio John Kasich ke zo na uku. Trump ya yaba da irin nasarar da ya samu a jihar ta Indiana, daga nan ya yaba wa Cruz da kuma sauran 'yan takara su 15 waɗanda ya kira gwarzaye masu basira. Daga nan ya kira da haɗa kai jam'iyyar ta Republican. Shugaban jam'iyyar ta Republican Reince Priebus ya kira Trump a zaman ɗan takarar jam'iyyar majiran gado, amma wani kakakin gwamnan jihar Ohio wadda yake takara har yanzu yana cewa gwamnan har yanzu yana ganin za a fafata a dandalin babban taron jam'iyyar a watan Yuli, inda yake ganin zai iya samun nasara idan aka je zagaye na biyu na zaɓe. A ɓangaren 'yan Democrat kuma an ayyana Senator Bernie Sanders a zaman wadda ya doke Madam Hillary Clinton a zaɓen da aka yi a jihar Indiana. Duk da nasarar da ya samu a jihar ta Indiana, Clinton tana gaba da shi nesa ba kusa ba a yawan wakilai, kuma kusan za a iya cewa da wuya a ce ya kammata.
Amurka da kawayenta suna tsammani irin farmakin da kungiyar mayakan ISIS suka kaddamar jiya Talata a arewacin Iraki suka wargaza kan mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga na wani ɗan gajeren lokaci, al'amarin da ya janyo mutuwar sojan Amurka na musamman ɗaya. Jami'an Amurka sun dage cewa kungiyar ta ji jiki matuƙa, kuma babu ma lokacin da ake ganin kasawarta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse a cikin ƙasar Iraki a shekara ta 2014. Duk da wannan jami'an tsaro da ɓangaren masu aikin leƙen asiri suna gargaɗin cewa a yi hattara da ƙungiyar tana nan da ƙwarin gwiwa duk da matsalolin da take fuskanta. Da asubahin jiya ne ISIS ta kaddamar da hare-haren waɗanda ta auna kan mayakan Kurdawan a arewa da kuma kudancin birnin Mosul, inda ta yi amfani da manyan makamai ciki har da motoci da aka danƙarawa na kiyoyi da kuma 'yan ƙunar baƙin wake. Gagarumin hari ne, in ji Janar Hamid Afandi na dakarun Kurdawa da yake magana kan farmakin da ƙungiyar ISIS ta kai a wurin da ake kira Telskaf, ta yi mai tazarar kilomita 30 daga arewacin birnin Mosul. ISIS ta kama iko a yankin na sa'o'i 2-3. Duk da haka, jami'an Kurdawan sun kira harin da ISIS ta kai har ta kama garuruwa na Telskaf da kuma Muscat na dan lokaci ya kasance farmaki da kungiyar ISIS din ta yi nadama domin sun kashe mayakan kungiyar ISIS su 80 suka kuma lalata motocin su guda 25.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai zauna yau da rana domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a Syria bayan da aka kwashe mako da barkewar sabbin tarzoma musamman a birnin Aleppo a birni na biyu a kasar ta Syria. Ana sa ran babban jami'in kula da harkokin siyasa na majalisar Jeffrey Feltman shine zai yi wa kwamitin jawabi a wajajen rana yau Laraba. Wannan mataki ya biyo bayan kudurin da kwamitin sulhun ya zartar jiya Talata inda ya buƙaci duka sassa da suke rikici a ƙasar su kare asibitoci da masu aikin kiwon lafiya da cibiyoyin kiwon lafiya daga tarzoma kuma za a ladabtar ko za a azalefi kan duk wanda ya kibin wannan umurni. Matakin na kwamitin sulhu ya zama wajibi ganin muta wato munanan hare-hare da ake kaiwa kan asibitoci a wurare da ake fama da faɗace-faɗace a faɗin duniya. A wasu hare-hare da jiragen yakin Siriya suka kaddama har sau 30 ranar Asabar da ta wuce a ɓangaren birnin na Aleppo da ke hannun 'yan tawaye, hakan sun kashe akalla mutane 5. Wani roka da 'yan tawaye kuma suka harba jiya Talata ya farawa wani asibiti a Aleppo ya kashe akalla mutane 3.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kimanin mutane miliyan 500 ne a yankin nahiyar Amurka da Caribbean suna cikin hadari da na kamuwa da cutar Zika zuwa yanzu kasashe 37 da wasu yankuna ne suka bada rahoton yaduwar cutar a yankunansu. Kasa ta baya-bayan nan wacce ta bada rahoton bullar cutar a kasar ta ita ce Peru. Haka kuma hakanan an bada labarin bullar cutar a wani wuri da ake kira Saint Bethlehem dake karkashin ikon Faransa. Kwayoyin cutar galibi ba ta da wani tasiri amma likitoci da masana kimiyya a fannin kiwon lafiya sun ce yana da wuya fadakar da jama'a da su gane duk irin rashin tasirinta. Tana matukar illa ga yara da ba a haifa ba. Cutar Zika tana sa a haifi yara da kananan kai ko kwakwalwa. Har yanzu masu bincike ba su san yawan mata masu juna biyu waɗanda suka kamu da cutar da suke haihuwar yara da wannan nakasu ba. Wani bincike ya nuna cewa kashi 1 cikin 100 ne suka samu wannan matsala. Wani binciken kuma ya ce adadin ya kai kashi 29 cikin 100. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa, ya ce gaskiyar magana babu wanda zai ce hakika adadin waɗanda cutar take yi wa illa tsakanin mata masu juna biyu ba. Ana dakon sakamakon wani gagarumin bincike da aka tafiyar a halin yanzu.
Jiya Talata ce ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Sudan ta Kudu ce ƙasa ta 140 cikin ƙasashe 180 a sikelin wato ƙungiyar da ke kula da harkokin 'yan jarida da ake kira Reporters Without Borders. 'Yan jarida a ƙasar suka ce ba ma kawai aikinsu yana tattare da ƙalubale ba, amma rayukansu sukan zama cikin haɗari idan suka nemi tace gaskiya. 'Yan jarida ba su da sukunin samun bayanai daga hukumomin gwamnati, kuma an ci zarafin wasu 'yan jarida, wasu ma har ana rufe su daga jami'ai da ke ji na gwamnati ne.
Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Kamaru ya fara ziyara aiki ta kwanaki biyu a Najeriya, inda kakakin shugaban Najeriya ya karin haske ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahotonsa.
Kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya yi bayanin makasudin wannan ziyara ta shugaba Paul Biya a nan Najeriya.
Shugaban Muhammadu Buhari ya je kamar shi kansa, yana son ya samu haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan fitina da ta taso ta Boko Haram. Kafin shugaban Muhammadu Buhari ya hau mulki, su shugabannin da kansu suke faɗa ba su da abokin shawara a Najeriya. In sun buga waya wani lokacin ko amsa wayarsu ba a yi. To ya Allah ya kawo shugaban Muhammadu Buhari aka fara tattaunawa, kuma kuma ai kowa yanzu yana ganin irin nasarori dangantakar nan ta yi ƙarfi a kuma ta ɗore a harkar tsaro, harkar kasuwanci. To waɗannan suna cikin abubuwan da za a tattauna.
Yawa Malam Garba Shehu, a gwamnatin baya Kamaru suna ɗar-ɗar da Najeriya, yayin da Najeriya ke ɗar-ɗar da Kamaru. Ku yanzu a gwamnatance a wannan zubin ya kuke kallon alaƙar?
A wannan lokaci ya riga ya wuce. Shugaban Muhammadu Buhari suna aiki hannu da hannu tare da shugaban cewa Paul Biya na Kamaru.
Tsohon sakataren harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya karamawa ce ga tarayyar Najeriya.
Kamaru tun da muna iyaka da su wanda ya dara sama da kilomita 1000 tsakanin bodan Najeriya da nan na Kamaru, wannan ya zo daidai da a samu irin wannan fahimtar da ku wannan fitinan tashin hankali tashin hankalin da muke fama da shi su ma suna fama da shi biyu da kuma rashin fahimtar da aka samu a magana da yawa wanda ya shafi Najeriya da Kamaru a kwanakin baya, misali na Bakasi da kuma sauran kasashen da aka karba a Najeriya, waɗansu kuma mun karba daga Kamaru sun shigo Najeriya, duk waɗannan za a samu zama tare da shugaban kasa a samu fahimtar juna.
Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar Royal Kogin Niger wanda kasashen Najeriya da Kamaru na ciki, Alhaji Baba Aba dan masanin fika, ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya za ta zaburar da kasashen biyu musamman a sha'anin tsaro.
Don in ka tuna ziyaran da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kwana a Amerika, bayan da an yaba mar cewa lalle an samu nasara tsaron kasan gidan Najeriya, amma an sake nanatawa cewa in fa ba a ci gaba da tsaron da ya shafi abin da ke shigowa daga nan daga Kamaru zuwa Najeriya da kuma Najeriya zuwa Kamaru, daga Chad zuwa Najeriya, daga Najeriya zuwa Chad, daga Niger zuwa Najeriya ko daga Najeriya zuwa Chad, idan ba a yi kula da waɗannan abubuwan ba, ba a fa gama da aikin ba. To kaga yanzu wannan don Kamaru tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, kusan za a ce in ka gwada Chad da Niger ai Kamaru ita ce da ƙarfi. To a cikin waɗannan Najeriya da Kamaru in suka haɗa kai, to samun goyon bayan Chad da Niger ba zai wahala ba. To gaskiya wannan abin yana da muhimmanci ƙwarai da gaske.
Alhaji Baba Abba dan masanin fika, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To haka yake, sai kuma ministocin harkokin wajen kasashen Faransa da Jamus da Niger sun gana da juna domin magance matsaloli da dama.
Ministocin harkokin wajen kasashen uku da suka hada da Jean-Marc Ayrault na Faransa da Frank-Walter Steinmeier na Jamus da Ibrahim Yakubu na kasar Faransa
mun lissafa a shekara sun kai wajen 100,000 da suke ketare Niger ko su je wannan kasashe. Mun gaya musu mun ce in mutum ya bar kasar shi ba banza bane, kenan akwai matsala, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin kwanciyar hankali. Kenan ba kamo mutane ne za a yi ta hurgado su a ba su tsoro ba, a'a, maganin su shine su taimaka ma kasar Niger. Mun yi wani tsari, tsarin nan da muka lissafa zai wajen ₦660,000 na kudinmu kasar Niger. A yanzu ma sun taimaka wajen ₦75,000,000 na euro wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli, amma ba su isa.
Na maganar matsalar tsaro
shine muka gani muka ce ai kokowa da yaki da ƴan ta'adda bai kare ba, kun san Boko Haram ba ta da ƙarfi yanzu amma ba ta mutu ba, kenan ya kamata mu tsaya bisa ƙahon. Kun san matsalolin da muka samu Libi ko gobe babu kwanciyar hankali, gwamnatin da aka aza yana kokarin ya zamana amma bai tabbata bai mulkin Libya gaba ɗaya da zai samu na damar mu ce muna da makwabcin da bai kawo mana matsala gobe, har yanzu bamu samu wannan ba.
Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya bayyana cewa wannan ziyara wani bangare ne na taron da ya gudana a watan Nuwamban 2015 a garin La Valette na kasar Faransa, inda shugabannin kasashe suka zanta akan ta'addanci da batun bakin haure. Kuma a cewarsa a wuraren da suka zagaya a yayin wannan ziyara ta kasar Niger, ya gamsu da cewa lalle ya zama wajibi na fiyar Turai da Afirka su haɗa ƙarfi domin tunkarar waɗannan matsaloli. Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo na ƙasar Niger Albade Abuba na ganin ko baya ga taimakon ƙasashen Turai ya zama wajibi ga 'yan Niger su dage da neman na kai.
Wanda ka ga ya je bi dan wani abu ƙasashen waje, sai kai don ya rasa shi gida ne. Inda halin a ba su shi a gida, me zai hana a ba su shi? To kokarin da za a yi, in noma noman, in kiwo kiwo, in aikin sana'a ce ta hannu ta kowane fanni, matasa ɗiyanmu ne, ƙannenmu ne, jikokinmu ne, ya kamata mu yi tsari yadda zai zamanto a rike su a cikin ƙasar tamu, da su je suna fada cikin teku suna mutuwa cikin tenere muna ji muna gani.
Ziyarar ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus wacce yake matsayin ci gaban rangadin da suka fara da ƙasar Mali ta ba waɗannan jami'an diplomasiya damar ziyartar cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke birnin Yamai da kuma ofishin reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da baƙin haure OEM a taƙaice. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Jami'ar adawa ta PDP a Adamawa a Najeriya ta ce su basu ga mulkin da APC ta tsinana ba. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa.
Barista Ali Goodluck wani kusa ne a jam'iyyar PDP wanda kuma shine tsohon mai bayar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara ta fuskacin harkokin siyasa ya mako kudin ta gwamnatin APC ne da tafiyar hawainiya yace ma akwai bukatar shugaba Buhari da ya sauya tafiyar gwamnatin sa tunda yanzu shugaba ne na kowa
da su ne jam'iyyar adawa mu kuma yanzu mu PDP mu ne jam'iyyar adawa amma har yanzu jam'iyyar APC sun manta cewa su ne a karagar mulki suna ci gaba da propaganda na neman zabe abinda dan Najeriya yake so shine aka ce Hausawa suka ce ana biki a gidanku kareci mu ga a kasa to ƴan Najeriya suna cikin kunci suna cikin halin kakani kai ƴan Najeriya maza da mata matasa da manya da tsofi suna cikin halin wayo Allah abinci babu business babu salary ma'aikata ma ba iya biya a wata naji ma Adama kusan wata 4 wata 3 ba a biya salary ba to haka ake mulki
amma suna bugan kiji kan ce an samu zaman lafiya jama'a sun koma kuma aruka ba kaman da ba a lokacin ku
zaman lafiya ana kan samun ta alhamdulillah amma akwai babban rashin lafiya yunwa mai dukan yaro da maman da uban kaje kasuwa yanzu zaka ga ƴan kasuwa bacci suke yi ba mai saya balle ka sayar wannan shine makasud maza mu ce rashin zaman lafiya domin me baka samu kaci ba baka samu ka ba yaro ya ci ba baka samu ka ba matanka kaci ba wayansu ma sun bar gida sun tafi kenan domin wannan irin kuncin to jagoranci Buhari aka ce zaman bana da karen bana ake farautan dalilin haka akwai matsala
Alhaji Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa yace ai ko yaro na goye ya san an samu sauyi a yanzu
a koma kaho dai ya san APC a shekara daya mun yi abinda PDP ta shekara 18 a kasar nan bata yi ba in ka duba da farko dai fannin tsaro a kasar nan mutum ko yana so ko baya so ya san da APC ta yi kokari na tabbatar cewa an kawo tsaro daga 90% daga 100 ya dawo kashi 5 ne kawai yanzu ake zama da insecurity kaga wannan mun samu ci gaba na biyu in ka duba shirye-shiryen da ake dan kasar nan ba wai muna duba a yanzu bane muna duba har jikokin mu ba nan gaba za su tashi samu kasan nan za su yi alfahari Najeriya so shirye-shirye da kaga shugaban kasa yake yi da gwamnati APC take yi don ta canja fasali da ta samu kasan na ciki kasan baki da za shi rana ɗaya ba
to ko wasu nasarorin shugaban Najeriya zai ce an samu a shekara guda da ya a yanzu
su sun sani sun gani cewa ana samun nasara kuma sauran kasa ina so tun daga can har zuwa kamar Kano inda kasuwanci yanzu ya fara kuma kammala bayan yankewa da yayi saboda kashe mutane da ake yi saboda ka su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara
shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari ke ma bayani irin nasarorin da ake samu a yanzu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC gashirmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Dai Buhari nan mun zabe shi ba dan wani abu ba dai sai dan ya kawo gyara mu dan samu sauci al'amarin rayuwa amma abu ya ki
irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to ko na kala kai shirya eh sai an yi irin ta saboda gyara za a yi
Maryar Marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafen wani dan Najeriya kan kuncin rayuwa karkashin wannan gwamnati kuma abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau Mazaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kamin ku ji cikakken dandanon da muka gabatar a bude shirin zamu leka dandalin siyasar Amurka idan dai kuriyar neman jin ra'ayin jama'a kan zaben fidda ƴan takara a jihar Indiana da ke tsakiyar maso yammacin Amurka ya tabbata a zaben da aka yi jiya Talata musamman a bangaren ƴan Republican cewa Donald Trump shine zai lashe zaben fidda goni a jihar to kusan masana suna cewa da wuya a hana shi samun wakilan da ake bukata wato 1237 kafin a ayyana ɗan takara a zaman wanda zai daga tutar jam'iyyar ta Republican a zaben shugaban kasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana su kuma bangaren ƴan Democrat zai yi wuya a ce har Senator Bernie Sanders ya cimma Madam Hillary Clinton duk da haka Sanders yana sukar yadda ake rabon wakilai waɗanda kusan zamu iya cewa na alfarma ne daga jam'iyya waɗanda ba ta fuskar zabe ake samun su ba har ma ya fara barazana cewa za a yi baram-baram a lokacin babban taro na jam'iyyar da za a yi cikin watan Yuli a Philadelphia. Yanzu kuma sai Najeriya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban. Suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke azalefin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Amma muka fuskanci tangarda. Wannan mako mun yi dace kuma ga kaɗan daga ciki.
A tun kuma dai, kan dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yanda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita.
Gaskiya kan ba.
A to kuma dai, shi dai Buhari nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa. Amma abu ya ƙi malam tafiya sai tafiya take. Wata tara malam shekara guda yanzu haka yake neman a kan mulkin. Za ta tara kuɗi, to me zai rufe? Kuɗi sai shiga take ba ta fita. Muna zaune da haka da an ce an kama wane ya kawo biliyan kaza, an dawo da kaza. Ga kuɗin shiga da ake samuwa ɓangaren custom duty ɗin. Ga rabano-rabano da su haraji da ake karɓa na wajen sauran kamfanoni. Kuɗin nan akwai su fa, to a take su mana, me za a yi da su? Malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gane Monday da Sunday. Irin wannan masifa malam ya za a yi. Itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba. Gari wannan yanzu ka duba dai, masara dai, masara kwanan masara guda naira 110. Ya za a yi da mu ne a ƙasar? Irin wannan masifa malam, in kai magana a ce a wai karka zagi bari, ni ba zagin sa ne ba. Yawwa, amma al'amari ya ga ya tsaya malam, mulkin ka wani irin mulki ne? Gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya malam. Abubuwa haida da dagulewa suke yi, komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara. Yanzu ka duba baya nan aka samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai PDP dai ga shi dai ana dai ga. Amma yanzu abin da za ka fi ma malam ne ma yake gagara. In ba wa Allah nan hannu nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci. Amma na ɓata dare na ɓata rana, na ɓata dare na ɓata rana. Ba Allah nan shi kuka gani shi wane ne? Da an yi magana a cewa ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane? Waye shi dai sa a gaya masa gaskiya ba kenan? Me dai ce baya kuskure ko kuma damu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama? To wallahi tallahi mu ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba wallahi sai mu hau wuri. Yawwa Allah yakan ansa addu'an wanda aka zalunta.
Kai haƙuri baba.
A to ai gaskiya ne? Da mu ta zuba ido ko yana wa Bahar ba ƙara. Dan ba ƙara. Dan ba ƙara.
Kai haƙuri ba.
Dan ba ƙara.
Zai ƙara haƙuri
ba. Ba mu sani ba ko baba dan ba ƙara ya ji saƙon Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria. Mutumin da ƙyan bindiga suka kashe ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Ba mu san takamaimai yaushe ne wannan magana ba. Amma daga watan da aka kashe shi zuwa watan Disamba lokacin da jam'iyyar APC ta tsaye da shugaba Buhari a matsayin ɗan takararta watanni 10 ne. Kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓe. Duk da haka ga hange da kuma shawarar da ya bai wa ƴan Najeriya idan har Allah bai wa shugaba Buhari nasara.
Alƙiblanmu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. So da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari, to kada ya sa rai za a bashi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Dan barin gaya muku, Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara huɗu ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya hau shi ne ɓarna ta tsaya. Ɓarna ta tsaya. Abin da muke fata kenan a yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talakawa ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan, to kowane talaka ya shirya. Sai an yi irinta. Saboda gyara za a yi. Gyara za a yi, ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a,
yunwar za a irin ta ƴan Ghana ne, ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta jaru. Yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne, amma 1980 sai da ƴan Ghana suka cika ƙasar nan tamu, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari, duniya na kwance 1980, yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile, gishirin miya sile, saboda rayuwa ta yi kunci. Kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1,000, miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1,000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? Daga cikin gyaruwar da Ghana ta yi, jama'a, yanzu duk Afrika, in ka cire South Africa, babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ghana sun samu man fetur. Sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi. Ba Ghana ba, kwatano nan, kwatano. Ka je ka ga ana ɗauke musu wuta, suna rasa ruwa a kwatano. Nijar nan ba a ɗauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu mu bayar, amma ta mu ta mutu. Amma su suna can suna shan haske. Abin da nake so in gaya wa talakawanmu shi ne, jama'a, ko kun zaɓi Buhari, za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, ƙasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya su amayo, yana da wahala. Abinda mu muke fata a tsaye da zalunci, in aka tabbatar zalunci ya tsaya, sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba, saboda sun yi kace-kace da ƙasar. Duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci, zai wawura ya wawura ya je adana.
Marigayi Malam Awwal Albani Zaria kenan aka ji.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau a makon nan, sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar madadin Nasiru Adamu Elikaya wanda ya taimaka gaya wajen tsaftacewa da aiko mana da bayanan da kuka ji, da kuma Kibahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
Kafin mu kare, bari mu sake dafa shi sahabu din ya bamu labarai amma a takaice.
Senator Ted Cruz mai wakiltar jihar Texas a majalisar dattijan Amurka ya janye daga takarar shugabancin na Amurkan bayan da attajirin nan Donald Trump ya masa mummunar kaya zaben fidda goni da aka yi jiya jihar Indiana a nan Amurka. Cruz ya ga magoya bayan birnin Indianapolis cewa babu damar ya ci gaba domin masu zaɓe sun gwammace wani. Trump ya samu gagaruman nasara a zaben na jihar Indiana, shi Senator Cruz ya zo na biyu, sannan gwamnan jihar Ohio John Kasich ke zo na uku. Amurka da kawayenta dama sun ce suna tsammani irin farmakin nan da mayakan sa kai na ISIS da kaddamar jiya Talata a arewacin Iraki suka wargaza kan mayakan Kurdawa da ake kira Peshmerga na wani ɗan gajeren lokaci, al'amari da ya janyo mutuwar sojan Amurka na musamman ɗaya. Jama'a Amurka sun dage cewa kungiyar ta ji jiki matuƙa, kuma babu ma lokaci da ake ganin gazawar ta kamar yanzu tun bayan da ta yi kutse cikin ƙasar Iraqin a shekara ta 2014. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai zauna yau da rana domin ya saurari bayanai dangane da hali da ake ciki a Siriya bayan da aka kwashi mako da barkewar sabbin tarzoma musamman a birnin Aleppo, birni na biyu a girma a ƙasar ta Siriya. Ana sa ran babban jami'in kula da harkokin siyasa na majalisar Jeffrey Feltman shine zai yi wa kwamitin jawabi dangane da wannan al'amari a yau Laraba. Wannan mataki ya biyo bayan kujerin da kwamitin sulhun ya zartar jiya Talata, inda ya buƙaci duka sassa da suke rikicin su kare asibitoci da wuraren kiwon lafiya.
To, muna godiya da takaitattun labaran shirin namu ya kammala, sai kuma in anjima za mu sake dawowa ni da sahabu din a shirinmu na hantsi in Allah ya yarda. Muna mika saƙon ta'aziyya game da rasuwar Alhaji Muhammad Mahmud, magajin garin Unguwar Shanu, sannan ma'aikacin gidan rediyon jihar Kaduna, wato KSMC, wanda Allah ya yi wa rasuwa a shekaran jiya bayan gajeriyar rashin lafiya. Allah Ubangiji ya gafarta masa, ya kyauta ƙarshenmu. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Tubahiro Dodone da ya ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Zubair, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.